This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Abu Sharif ce tare da Sarfi da Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar, 7 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfi da kanin labarai.
Akalla Falastina 13 ne aka kashe, wasu 15 kuma suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ƴan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya, inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17, na jirin jin labarin ɓacewar 'ya'yansu. Daga nan da ake cewa hukumomin ƙasar Vietnam sun ce mahaukaciyar guguwar yaji ta kashe aƙalla mutane 4 tare da jikkata wasu 78, bayan da ta afka a yau Asabar arewacin ƙasar.
A ɓangaren rahotannin, za ku ji cewa ministan cikin gidan ƙasar Nijar ya buƙaci Amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai.
Amurka tana nata guri wanda take so ta ci, Nijar ma tana da nata guri.
Idan shirin ya leƙa Najeriya, za a je da Ipman ta ce nan da kwanaki biyu za a samu wadatuwar man fetur a faɗin ƙasar, muddin dai gwamnati ta cika alƙawarin da ta ɗauka na ba ta mai.
Ina ganin akalla mun bi layin mu tun shekarun jiya da dare har izuwa yanzu ga bamu samu wai ba.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Kamar yadda aka saba, muna nan tafi da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Aƙalla Falastina 13 ne aka kashe, wasu 15 suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ƴan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Kafar labaran hukumar Falastina Wafa ta sanar da safiyar yau Asabar. Aƙalla 8 daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na ƴan gudun hijira a makarantar Halima Al-Sadiya da ke Jabaliya arewacin Gaza, in ji Wafa. Wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan 'yan ta'addar da ke aiki a cikin kungiyar Hamas a cibiyar umarni da sarrafawa, wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar Halima Al-Sadiya a cikin arewacin zirin Gaza. A wani lamarin kuma, an kashe Falastina 5 a wani harin da Isra'ila ta kai akan wani gini da ke sansanin Nuseirat a cikin tsakiyar Gaza. Iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya, inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17, na jirin jin labarin ɓacewar 'ya'yansu. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya, Rigathi Gachagua, ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya afku a ranar Juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa 70 ba. Gobarar ta tashi a makarantar Hillside Idarasha da ke karamar hukumar Nera tsakiya, kuma ta tashi ne tsakiyar daren Alhamis, inda ta laƙuma wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama 150 ke kwana. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki 3 na zaman makoki na ƙasa tun daga ranar Litinin, bayan da ya bayyana abin a matsayin mummunan bala'i marmel saltuwa. Jami'ai daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo za su isa gida daga taron ƙolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin China da Afirka na kwanaki biyu, FOCAC, da aka yi a birnin Beijing tare da 'yan nasara a yunƙurinsu na faɗaɗa hulɗa tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci, in ji manazarta. Jean-Pierre Okwenda, wani mai ba da shawara na Kongo kan harkokin haƙar ma'adanai, ya ce 'yan ƙasar China za su ci gaba da sanƙarfa matsayinsu a Kongo, ciki har da batun ma'adanai. Ko da yake DRC tana da rarar ciniki da ƙasar China, yayin da akasarin ƙasashen Afirka ke da gi'i mai yawa, kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar China ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwa ma'adanai. Ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka ita ce ƙasa mafi girma a duniya da ke samar da tagulla da cobalt, wani ƙarfe da ake amfani da shi a cikin kayan lantarki da kuma muhimman kayan batira da ake amfani da su a cikin motocin lantarki. DRC tana da kusan kashi 70 cikin 100 na ajiyar cobalt na duniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda a yayin ganawa da wata tawagarsa da sanatocin Amurka da ke ziyara a birnin Yamai a wani yunkurin farfaɗo da hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu, ministan cikin gidan ƙasar ya buƙaci Amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai. Ga wakilinmu a Yamai Sulaimani Barma da ƙarin bayani.
Ta hanyar wata takaitacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai daga ofishin jakadancin Amurka, aka sanar cewa ofishin jakadancin ya samu bakuncin wata tawagar 'yan majalisar Amurka mai kunshe da 'yan majalisa Jimmy Panetta da Romy Jackson a ƙarƙashin jagorancin Austin Scott. A yayin wannan rangadi na ranakun 4-5 ga watan Satumban 2024, 'yan majalisar wakilan sun tantauna da jami'an gwamnatin Nijar kan hanyoyin ƙarfafa hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu, in ji sanarwar. Masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na tuntuɓa a tsakanin ɓangarorin ba.
Hanya ce domin ƙasashen biyu kowa ya samu ya ci raban shi saman mu'amalar da ke da kai tsakanin ƙasashen biyu. Amurka tana nata guri wanda take so ta ci, Nijar ma tana da nata guri. Kasan harkar diplomasiya dama ba na gishiri in ba kamanda ne. Waga ziyarar da tawaga-waga ta Amurka ta zo tana da mahimmanci.
A ganawarsa da waɗannan 'yan majalisa, ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba ya bayyana wa Amurkawan cewa ficewar sojan Amurka ba ta nufin ƙarshen hulɗar ƙasashen biyu. Hasali, Nijar na buƙatar Amurka ta faɗaɗa hulɗarta daga fannin tsaro zuwa sauran fannoni na ci gaba da inganta rayuwar al'umma, a cewar kafar talbijin RTN. Sannan ya ƙara da cewa gwamnatin mulkin soja bata ji daɗin yadda Amurka ta nuna halin ko inkula a yayin da Faransa ta ƙaddamar da abin da ya kira yunkurin ta da fitina a Nijar.
Le ministre a profité de l'occasion pour s'indigner face au comportement des USA.
Da yake mai da martani ga ƙorafin ministan na cikin gida a zaman da aka kira na gaya wa juna gaskiya, jagoran tawagar ta 'yan majalisar ya bayyana cewa Amurka ta yi amana akan cewa Nijar na da 'yancin ta yi hulɗa da duk ƙasar da ta ga dama. Sai dai wani abin da hukumomin mulkin sojan ba su sani ba, rashin baiwa Faransa goyon baya a rikicinta da Nijar ya kusa haifar da saɓani a hulɗarta da wasu ƙawayenta, kamar yadda aka ayyana a rahoton tashar RTN.
Kasan kuma ita Amurka a ce Rasha tana nan cikin Sahel, to kaga ai akwai ɗan targanɗa, kenan dole ne ita ma take nema dai wannan gungu na Sahel ba ta rabu da shi ba. Don kaga dai kahin a cikin Afirka daga ƙasar Djibouti ne sai Nijar, inda Amurka take da wata babbar runduna.
Ƙasar Amurka wace ta kwashe sojojin da ta girke a Nijar da sunan yaƙi da ta'addanci, bayan da hukumomin CNSP suka nuna buƙata na kan gaban ƙasashen da ke baiwa wannan ƙasa tallafi a fannin tsaro, waɗanda suka haɗa da kayan aikin soja da horo da bayanan sirri. A fannin ayyukan ci gaba da ayyukan kyautata rayuwar al'umma, hukumar USAID kan gudanar da ayyuka a yankuna da dama na ƙasar. Misalin babban project ɗin nan na bunƙasa noman rani MCA da aka ayyana cewa ɗaruruwan miliyan dala ne Amurka ta kashe a tsawon shekarun da aka yi ana aiwatar da shi don jin daɗin rayuwar talakawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Sarfili da ci gaban labaran duniya.
Hukumomin ƙasar Vietnam sun ce mahaukaciyar guguwar yaƙi ta kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 78 bayan da ta afka a yau Asabar a arewacin ƙasar. Guguwar da jami'an binciken yanayi na ƙasar Vietnam suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin guguwar ta fi ƙarfi a yankin cikin shekaru 10 da suka wuce. Ta taso zuwa ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya bayan da ta yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu kusan 100 a lardin China na Hainan. Tun da farko dai gwamnati ta ba da sanarwa da dama, kuma an kwashe waɗanda ke fama da ambaliyar ruwa ko zaftarewar ƙasa. An rufe filayen tashi da saukar jiragen sama guda 4 da suka haɗa da na babban birnin ƙasar Hanoi da kuma birnin Hanoi. Mahaukaciyar guguwar yaƙi ta sauka a lardunan Quening da Haiphong da ke gabar tekun Vietnam da ke ɗauke da iska mai gudun kilomita 149 cikin sa'a guda, kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito. Kafin saukarta, wata iska mai ƙarfi ta kakkaɓo wata bishiya inda ta kashe wata mata a Hanoi, babban birnin ƙasar, kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka faɗa a yau Asabar. Daga ƙarshe Papa Roma Francis ya ziyarci Papa New Guinea a yau Asabar, inda ya yi kira da a samar da ɗimbin albarkatun ƙasa don amfanar dukkan al'umma da buƙatar samar da sauyi na siyasa a ƙasar da dama ke ganin ana saciya ko albazaranci da dukiyarsu. Da yake magana da shugabannin siyasa da na kasuwanci, Papa Roma mai shekaru 87 da haihuwa ya yaba mai karɓar baƙuncinsa cewa suna da albarkatun ƙasa da suka haɗa da zinariya, tagulla da iskar gas da katako. Amma ya ce dubin dubatar dalar Amurka da ake samu daga aikin haƙo ma'adanai na buƙatar su amfani fiye da wasu ƙalilan daga cikin al'umma ƙasar miliyan 12. Waɗannan albarkatu Allah ne ya samar da su ga ɗaukacin al'umma, in ji Papa Roma Francis.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madallah, yanzu kuma sai Najeriya, inda a daidai lokacin da al'umman Najeriya ke ci gaba da kokawa akan rashin samun man fetur, ko da ko sun kwashe kwanaki akan layi a gidajen mai. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta ce idan gwamnatin ƙasar na son a samu wadataccen mai a faɗin ƙasar, to kuwa dole ne a tabbatar da cewa ana baiwa mambobinta man fetur ɗin. Daga Abuja ga Haruna Abdulrauf da ƙarin bayani.
Sunana Abubakar Sadiq. Ina ganin akalla mun bi layin mu tun shekarun jiya da dare har zuwa yanzu ga bamu samu mai ba. Sannan baya ga haka muna shan mai 600 na abu, yanzu kuma an ce an mai da shi 1000 har da wani abu. Muna cikin wani hali, muna neman dauki.
Wani matashi kenan yana bayyana yanayin da karanci da tsadar man fetur ya jefa shi a ciki. Yan Najeriya a sassan kasar daban-daban dina ci gaba da kokawa ne akan tsadar rayuwa da ya ƙara tsananta, musamman bayan ƙarin kuɗin baya-bayan nan da aka yi kan kowace litar mai a gidajen man kamfanin NNPC, wanda ya kai ga saura gidajen mai na kamfanoni masu zaman kansu yin nasu ƙari na daban da ya zarta farashin na NNPC na malin da 'yan ƙasa suka ce tura ta kai bango. Malam Jamilu Muhammad direban tasi ne wanda ya bayyana cewa
sunana Jamilu Muhammad daga Rijau local government Niger State. A gidan mai na kwana, sannan da na kwana gidan mai ban samu mai ba sai shiyoyin karfe 2 na rana na yau kenan. Tun jiya shiyoyin mangariba mutanen gidan mai na kwana shiyoyin karfe 2 sannan aka fara bada mai. Na sai litan mai 900 ba naira uku, wanda ba mu yi tsammani ba saboda mun san shi a 600 da naira 17 ne. To mu ba mu san menene amfanin ƙarin wannan kudin man ba, saboda a kwanakin baya ai mana magana akan cewa idan aka cire tallafin mai zai wadata. To a hakikanin gaskiya ni tunda aka haife ni a rayuwa na nake ganin wahalan mai, a kullun ce muna ake yi zaya wuce, amma har wa yau sai ƙara tsunduma muke yi a jiki.
Shi ma matashi Abdulbasid Musa Kabir wanda ke zaune a birnin Maiduguri ya ce
a jiya na yi tafiya daga garin Damaturu zuwa Maiduguri akan naira 4000, wanda da ina tafiya ne 2500 zuwa 3000, kuma ana dadewa kafin a samu motar saboda masu motar suna cewa suna sayan mai 1200 zuwa 1300 a gidajen mai. So ni kaina wannan tsadan mai da kuma wahalar sa ta shafe ni a kan rayuwata ta yau da kullum.
Sai dai shugaban kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta IFMAN Alhaji Abubakar mai ganda Shattima ya ce akwai yuwar za a samu sauki a nan da kwanaki biyu.
Eh, a jiya mun zauna da minista na mai da kuma managing director na NNPC retail, mun zauna mun yi bayani a kai tare da shi group managing director Meli Kyari, duka jiya mun yi bayani da su hanyar da za a yi a samu wadatar mai a cikin Najeriya. Kuma mun gaya musu idan suna son a samu mai ko ina, to dole fa mu yan kasuwa masu zaman kansu sai sun tabbatar da cewa muna samu mai, domin mu ne ke da yawancin gidajen man da akwai da su a cikin Najeriya. Kuma sun ba mu tabbacin cewa za mu je kowane depot na Najeriya duk inda ke da mai za su ba mu mai mu ci gaba da lodi. Saboda haka wannan bayani da suka yi, idan har Allah ya sa aka cika alkawari, to ina mai tabbata miki duk faɗin Najeriya nan kwana 1 zuwa 2 za ki ga cewa mai ya wadata ko ina.
A game da tasirin fara aikin matatar man Dangote, Alhaji Mai Gandi ya ce
dangane da bayani akan matatar Dangote, to ko shakka babu idan ya fara bada man shi za a samu wadata mai a cikin ƙasa. Saboda haka muna wa Dangote fata da alheri.
Tun bayan da matatar man fetur na Dangote ta sanar da fara aikin tace mai ne, aka fara yaɗa jita-jitar cewa farashin kowace litar mai zai sauka ƙasa da naira 500, baya ga cewa kamfanin NNPC ne kawai matatar ta Dangote za ta rika sayar wata taccen mai lamarin da shugaban rukunin kamfanin Dangoten Alhaji Aluko Dangote ya musanta a yayin magana da wata kafar yada labarai. Kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya fayyace cewa farashin litar man fetur daga kowace matatar mai zai ta'allaka ne ga farashi a kasuwannin duniya. Yana mai jaddada cewa babu tabbacin farashin litar mai zai sauka sakamakon tace mai a cikin gida idan aka kwatanta da tsarin farashin kasashen duniya. Kamfanin ya kuma ce ba shi da niyyar zama mai rarraba tataccen mai daga matatar man Dangote ga ƴan kasuwa masu zaman kansu, dan haka babu maganar kamfanin kadai zai iya sayan mai daga matatar man Dangoten. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Halima Abdurrauf, masu saurare da dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka akwai shi akai ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba ne da kawo muku tattaunawar da abokin aiki na Sir Philip Hashim Gumal ya yi da wani kwararren masanin harkokin sufurin jiragen sama da ake kira Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda yake mana fashin baki akan yadda ake gudanar da harkokin sufurin jiragen sama a duniya baki daya. A makon da ya gabata, Sir Philip ya masa tambaya ne akan makoman jiragen Nigerian Airways da aka ajiye su tamkar shara. Ga dai yanda ya masa tambayar da kuma irin amsar da ya ba.
Wato da yanda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta sufurin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki ba bangare ɗaya ba bangarori ga sanan da yawa. Wannan magana ce ta kawo ni ga tunda kai magana Nigerian Airways. Akwai jirage da nake ganin su duk lokacin da naje airport a faɗin Najeriya an ajiye su kamar tsohon mota. Ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta. Ina ma kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma annan kawai an ajiye su kin zama shara.
Wallahi sun zama shara. Scraps ne wayannan yawancin su. Ba abin da za a yi wata rana dai ka zo ka ga ƴan gwangwan sun fasa su. An sassara su an kwashi aluminium ɗin an yi gaba. Amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su.
Ko da injinan su ko duk ba
an cire injinan
an cire su
duk abin da ka sani. Ai yanzu yawanci in kaga irin wayannan ana zamar da su kamar wani spare part ne. Su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto
a zo a daura wancan.
Eh, saboda akwai abin da muke kira MEL a jirgin sama, minimum equipment list. Shi wannan shine jirgi zai gaya maka cewa jirgi zai iya yin tafiya misali da fitila daya ko kuma a'a in fitilin guda hudu ne zai iya tafiya da fitila biyu amma ba guda biyu ba sa aiki. To amma zai iya ce ma a'a idan fitilin guda hudu ne zai iya tafiya da uku. So kaga in biye sun lalace sai ka zo ka yi replacement ɗaya duk.
Ɗaya kenan.
To shine minimum kenan. So haka zaka gani komai a ciki in fuse ne in waye zai a ce sai an replacement ɗin sa. To sai a tafi a je a kwanto na wancan. Sai a zo a fixing a daura.
Na gyara shi a daura shi.
Haka ake yi. Sai a cike a logbook a yi sa abu na equipment ɗin gashi. To by the time suka gama kwakwashe abin da suka kwashe next inje zakai an sara shi
ya zama tarkace
komai da an kwashe. To abin da yake faruwa kenan kuma wal a turai da wuya ka je airport ka samu irin wayannan da wuya dan ko da lokacin da muna aiki abin da ake gaya mana shine irin wayannan scraps aircraft din akwai dumping ground a America da ake kai su a New Texaco. It's a state a America. Chang
ake zuwa a jefa.
Chang ake zuwa a jeho su. Amma mukan samu labarin cewa wasu parts din ma akan tafi can mutanen mu su je su siyo ko a dauko a ciro tsohon jirgin daga Desert bayan su wanda suka abun nan sun je
sun yadda shi ba sa bukatar shi amma ji a ciro a kawo shi
je a ciro a kawo
to wannan zo gare ne ka san harkar sifiri dole a bukaci makanikanci ko masu gyara wanda suka san kwari bangaren gyara injina da sauransu muna da wannan mutanen a Najeriya
su wallahi kwarru
a Najeriya
muna da engineers ai ka'ida ne dama in jirgin ka ma zai je check sai da engineer nan kuma kamar inda na gaya ma
sai an tabbatar da shi dana da lasisi
eh ai ko shi kuma lasisin jirgin sama fa ba an kai shi ka zauna bane wani after duk wata shida sai ka sabunta shi wani duk shekara sai ka sabunta shi wani duk shekara bi sai ka sabunta shi so ba wai kawai kai license ka abun nan kuma tare da medical check up in kai ma zaka je kuma likita ya sake duba ka a duba bugun zuciyarka a buga karfin idanka jinka wai ba wai sai pilot ba to haka abubuwan suke amma muna da su da yawa a Najeriya amma they are underutilized ba a amfani da su ta hanyar da ya kamata kwararru masana wallahi dan Najeriya yan Najeriya suna sauke suna abin da muke kira engine change na jirgi 747
babban jirgin nan
babban jirgin sama mai cire engine sa kare su cire engine sa su sa wani kuma ya tashi under 24 hours ko 48 hours
wato cikin kwana daya
wallahi lazi la ilaha illa
Allah 24 zuwa 48
wallahi kar awa kwana daya ko kwana biyu za su cire injin kuma ya tashi ya tafi je ci gaba da harkarsa
muna da wadannan annaci
muna da su kuma in kaga yanda za su zauna shi aikin zakai mamaki shi wa injin kacakaca su sauke shi su ajiye shi a crane su dauko wani su sa shi su dora shi su tashi shi ya tashi sama ya tafi je aikin sa to muna da irin wayannan tunda yan Najeriya masu basira muna da su sosai muna da mutane masu basira yawayawan wasu wayanda muka yi aiki da su kamar ni ne ba yan gidan bane amma sun zo sun zama yan gidan akwai yaran da na sani da yan Fulani ne a Jos kiwon shani ke kawo su gefen hanga inda ake gyaran ƙananan gyara na kabo jirgin kabo aya wallahi engineers ne yanzu su na jirgin sama
daga kallon wannan sha'awa
ta jirgin aka dauke su aiki a kabo aya bayan an dauke su aiki aka zo aka kai su training suna nan yanzu injiniyoyi ne na jirgin sama
to suna iya aikin injiniyoyi duk da yake da cewa
suna
da jiragen amma ba wai
wannan sauke injin da waye in aka zo da su zaka ga an sauke an hada dama sun sani tun musu takarda ba suka zo suka yi takarda muna nan da su akwai dan na akwai pilot din da captain ne yanzu daga kilina ya fara a cikin jirgin sama
mai
shara in jirgi ya zo su share su goge su yi kafin a sake loda fasinja yanzu captain ne
wato ya zama ma driven jirgin gabaki daya
to muna nan yan Najeriya muna da hazaka ba mutanen banza bane muna da hazaka sosai
to madalla anan ne kuma zamu ɗiga aya akan wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu Malam Usman Bala Kofar Kudu da Sarfilu Hashibu Gumal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi wadda ta daidaita wannan sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da baba ya kuma makiri da wannan shirin sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da kuke aiko mana ta email sako na farko ya fito ne daga baban gida Abubakar Fajiwa karamar hukumar ta kai jihar Kano a Najeriya inda kace salam VOA Hausa. Hakika indai haka jagaba zai ci gaba da jan ragamar mulkin kasar mu Najeriya, to kuwa tabbas talakawan Najeriya su cire tsammani daga samun duk wani irin nau'i na sauƙin rayuwa. Ba komai yasa na faɗa haka ba, illa ganin cewa ana tsakiya da fama da tsananin talauci da kunci da yunwa a Najeriya. Kwatsam sai gashi mun ji cewa wai an ƙara kuɗin man fetur. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau, kace Najeriya kasar mu ta gado, kasa mai dimbin arziki da tarin yawan jama'a. Ko sai dai kuma shugabannin da ke jin akalarta sun kasance maciya amana da rashin tsoron Allah. To dadin abin dai, ko mun daren dadewa, komai farko yana da ƙarshe. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Comrade Elias Yakubu Digawa a jihar Bauchi, Najeriya, kace memba a kungiyar muryar matasan Afirka, da Isa Jika mai saje to sai Sanusi Madattai da Magara da haɗari mai kwamfuta mai yama a ƙarshe Bulama Cellumu Gallaba. Inda kuka ce salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar ƙasar Kenya sakamakon iftila'in tashin gobara da ta haddasa mutuwar wasu yara ɗalibai su 17 a wata makarantar firamare da ke ƙasar. Muna fatan Allah ya yi musu rahama ya kuma kiyaye na gaba. To amin summa amin. Sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka da ya fito daga Sanusi Madattai da Magaran da Isufu Makeri Madattai, sai Ilyas Yakubu Digawa da Yakub mai aski Badaraka. Inda kuka ce salam VOA Hausa, a yanzu dai mun sa ido mun kuma baje kunnuwa domin ji da kuma ganin irin gumurzun da za a yi tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan bindiga a jihar Sokoto, biyo bayan da ramniki a jihar Sokoto da wata gagarumar bataliyar sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan tsaro wato Bello Matawan Lamaradin da shugaban Hafsan Hafsun Shin rundunar tsaron Najeriya Christopher Musa, domin ganin yadda za a kwashe da yadda za su fito da waɗannan 'yan ta'adda a mace ko a raye. Da fatan Allah ya sa mu ji mu kuma ga alkhairi. To amin summa amin, da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an ji mu. To da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin labarai a takaice.
Akalla Falastina 13 ne aka kashe, wasu 15 suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da 'yan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Kafar labaran hukumar Falastina Wafat sanar da safiyar yau Asabar. Akalla 8 daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na 'yan gudun hijira a makarantar Halima Al-Sadiya da ke Jabaliya arewacin Gaza, in ji Wafa. Wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan 'yan ta'addar da ke aiki a cikin kungiyar Hamas a cibiyar umarni da sarrafawa, wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar Halima Al-Sadiya a cikin arewacin zirin Gaza. Iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya, inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17, na jiran jin labarin ɓacewar 'ya'yansu. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya Rigathi Gachagua ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya abuku a ranar Juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa 70 ba. Gobarar ta tashi a makarantar Hillside Idarasha da ke karamar hukumar Nyeri a tsakiya, kuma ta tashi ne a tsakiyar daren Alhamis, inda ta laƙumi wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama 150 ke kwana. Jami'ai daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo za su isa gida daga taron ƙolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin China da Afirka na kwanaki biyu, FOCAC, da aka yi a birnin Beijing tare da 'yan nasara a yunƙurinsu na faɗaɗa hulɗar tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci, in ji manazarta. Jean-Pierre Okwenda, wani mai ba da shawara na Kongo kan harkokin haƙar ma'adanai, ya ce 'yan ƙasar China za su ci gaba da san ƙarfin matsayinsu a Kongo, ciki har da batun ma'adanai. Ko da yake DRC tana da rarar ciniki da ƙasar China, yayin da akasarin ƙasashen Afirka ke da gi'i mai yawa. Kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar China ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwa ma'adanai.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka za mu naɗe tabar mai shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya na gabatar da shirin, sai Fiona nan Dudu da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.